بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
Allah subhanahu wa ta'ala yana ta magana akan ahlul kitab yahudu da nasara. Allah ce wa qalatil yahud yadullahi maghlula, yahudu sun ce hannun Allah yana da ruwa. Maghlula ay al-bakhila, kamar yadda Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya faɗa, kamar yadda al-hafiz ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ambata a littafin sa na tafsiri. Yadullahi maghlula, kamar yadda suka ce inna allaha faqirun wa nahnu aghniya, wato suna tura wata sifa wacce kwata kwata bata dace wa Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka sifanta Allah da ruwa wannan bai dace ba ga haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Shike zuwa da arziki duk abin da yake bayan ƙasa gaba ɗaya na Allah ne, kuma ya ba wa mutane, ya shimfiɗa musu ƙasa suke tafiya yadda suke so, ya yi musu duk abin da za su yi na jin daɗi. Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ataakum min kulli ma sa'altum wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sai dai kawai innal insana la zalumun kafar. Allah subhanahu wa ta'ala yace duk abin da ka tambaye shi ya bawo, wani abin ma ba ku san abin ba Allah ya bayar. Sannan Allah sai da za ku ce za ku kirga ni'imar Allah, ni'imomin da Allah ya ku kirga ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya, Allah sai ba za ku iya kirge su ba saboda yawan da suke da shi. Amma duk da haka yahudu suna tuhumar Allah da cewa yana ruwa, saboda haka wannan bai daidai ba a haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a ce wani ya faɗi haka. Don haka Allah ya ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlula, Allah ya gullat aidihi, hannunsu an maida harkar ruwa ɗin gaba ɗaya. Kuma sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya wato lalata hannuwansu, gullat aidihi ma'ana Allah ya maida da kaushin murya irin wanda suka yi amfani da shi da cewa yadullahi maghlula, sai Allah ta gullat aidihim, su ne dai su ne maha'inta marowata makaskanta, wato Allah ya maida kaskanci ga hannuwansu sakamakon abin da suka faɗa. Sannan sai ghulul na abin da ake nufi cewa yadul insan maghlula, wato ya damke ta, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik, cewa wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik shine malaman tafsiri suke cewa kamar yadda Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala yake fadi, kamar mutum yayi haka da hannuwansa, wato yayi haka, idan mutum yayi haka misali yanzu idan aka ce a taimaka fi sabilillah, sai wani ya dau hula yana zagayawa ana na fi sabilillah, yanzu zai wurga ta gurin mutum yana tafi sabilillah, mutumin yana haka ka san kai kwatsawa ba zai ba kai zai wuce yana tafi sabilillah. Amma idan ka zo gurin mutum kana tafi sabilillah sai ka ga yana haka, kaga zaka rage tafiya ko ba haka shine wala ta jali da kamar gululatan ila hunuki, ka shine maghlula in mutum ya haka da hannuwansa. Wai ne suka ce yadullahi maghlula, wato Allah wai haka da hannuwansa suke gani jalla jalaluhu, wanda kwata kwata bai dace ba sai an sibanta Allah subhanahu wataala da cewa hannunsa tana da ruwa. Shi ne Allah ya ce gullat aidihi wa nu'inu bima qalu, Allah ya ce an tsine musu bima qalu sakamakon abin da suka faɗa. Yaya za su ce yadullahi maghlula? Tsinuwar Allah ta tabbata a kansu saboda wannan abin da suka faɗa, domin magana ta yi nuni. Wa nu'inu bima qalu, Allah ya ce bal yadahu mabsuṭatan, Allah subhanahu wa ta'ala ta ina hannuwan Allah mabsuṭatani suna shimfiɗe, sai ya amfani da tafsiya yace hannuwansa guda biyu, wato Allah subhanahu wa ta'ala ce bal yadahu hannuwansa guda biyu mabsuṭatani suna nan suna shimfide, amma ba hannuwa biyu irin yadda dan adam yake ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa kansa yana da hannuwa, haka nan dole sai a tabbatar kamar yadda ya faɗa, amma laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, babu wani wanda yake kamar shi. Haka Allah subhanahu wa ta'ala da yake yadawu ya tabbatar wa kansa. In mutum ce zai koyi wannan sifa din daga Allah, to yana garin cewa zai tsarkake Allah kar yayi kama da halitta, kamar yadda abu ne mu'tazilawa suka shiga aradu tanzih al-mu'attila, al-mu'attila min al-mu'tazila sun tafi suna son su tanzih su tsarkake Allah daga sifantuwa da halittansa. Suka ce in aka ce Allah yana da hannuwa guda biyu, to an sifanta shi da halittansa. To ai ba kowa ne ya faɗa ba, Allah ne da kansa ya faɗa, yace dam yadahu mabsuutatan. To a ka'ida shine isbatu sifat allati athbataha Allah li nafsihi aw athbataha lahu rasuluhu, wajibi ne a tabbatar da duk sifan da Allah ya sifanta kansa da shi, ko kuma manzonsa ya sifanta shi da shi. Tunda Allah ne ya sifanta kansa da shi cewa yana da hannuwa guda biyu, yadahu mabsuutatan, to za a bar su kamar yadda suke. Amma yaya suke? Al-kaifu majhul, was-su'alu anhu bid'a wal-imanu bihi wajib. Shine abinda Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya faɗa, yaya hannuwan Allah suke? Majhul, wannan ba wanda ya sani. Amma a tambaya to gaya mana ya hannun Allah suke, wannan su'al din ma bid'a ne. Amma imani da cewa Allah yana da shi, wannan wajibi ne, domin shine tabbatarwa kansa a Al-Qur'ani. Amma al-mu'attila sai suka yi kokari suka ce yadullahi qudratullahi, a fassara shi da cewa qudratullahi, aradu tanziha fawaqa'u fi at-ta'til, logan da suka yi nufin tsarkake Allah, manufar su shine su tsarkake Allah daga kamantuwa da wanda suke halittansa. Amma kuma fawaqa'u fi at-ta'til, sai suka attala sifatullah allati asbathaha li nafsi, suka ce Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala arshi, bima'ana istawla ala arshi, suka ce Allah subhanahu wa ta'ala yadullahi mazlula, bima'ana cewa bal yadahu mabsuutatani, bima'ana qudratullah mabsuutatani, kar a ce Allah yana da hannu. Sun yi haka ne don su tsarkake Allah, ba wai wani wani fa ba. Amma kuma garin tsarkake Allah sai suka fada kuma cikin wani abu, suka kaucewa abinda Allah ya tabbatar wa kansa. Don haka Allah ya tabbatar wa kansa cewa yadahu mabsuutatani yunfiqu kayfa yasha. Amma ko da Allah ya tabbatar wa kansa yi hannuwa, ba ana nufin irin hannuwan mutane ba ne. Mu hannuwanmu ga inda suke nan, wannan a gefen nan, wannan a gefen nan, amma Allah subhanahu wa ta'ala ba haka ba. Ko mutum ya yi takhayyul a ransa, ya ji cewa ga irin yadda Allah yake, a wannan ba zai yi ba. Ya yi rukun sifatihi wasifun, waɗanda duk suke tunanin sifanta Allah ba su isa su kwatanta sifar Allah cewa su gani a ransu. Subhanahu wa ta'ala Allah ya fi ƙarfin a sifanta shi. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa kansa ya dahu mabsuutatani yunfiqu kayfa yasha, yana ciyarwa yadda yake. Koyaushe Allah subhanahu wa ta'ala yana raba rahamarsa da arzikinsa ga wanda yake so. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kayfa yasha وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. الله سي تبت ديوا دكينسو ابون دا اكا سوكا ربك زوا غنيك يا محمد صلى الله عليه وسلم لا ايات القران ينا قالا وديوا دغ سكين وين دو سكي واتو غسكيا سوي يهود دا نصارى دا وين دو سكي تمركين سو ينا قالا مسو دغاوا ايتر اياكا وكفرا دا كافرتي. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الله سيسمك جيفا واتو غابا دكيجا أتكامين إلى يوم القيامة. ذاك غا يهوداوة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى بأسهم بينهم شديد. فنمن إيايا سكيد الدنيا أما إن سكان إذا أبوتين غابا واتو مسلمين سكان إيا حدا كريسي لكريسي دون سكما لمسلمين سوفي صورانسا. Amma su ma kuma tsakaninsu kwata-kwata ba sa shiri da juna, ba su bainahum shari'a. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa alqaina bainahum al'adawata, mun riga mun jefa gaba a tsakaninsu, wal baghdha'a da kuma kiyayya da kyaman juna, ila yawmil qiyamati, haka za su kare. har tashin aljama ba su daidaitawa da juna ba. Amma musulunci kuma wannan wa'inda Allah ya sifanta ma irin sifan su haka take, amma kuma sai ka zo kana sha'awan su. Musulmi ya zo yana sha'awan su, ko yana sha'awan wani ɗabi'a irin tasu. A ya kamata musulmi ya sifantu da ɗabi'a ta musulunci wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'umma, ya koyar da al'ummarsa, ya kuma tura su a kanta. Allah ce kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Koyaushe yahudu suka cinna wutar yaki yaƙan musulmai, inji malaman tafsiri. Koyaushe suka cinna wutan makirci, makida ko makayi, makirce-makirce da suke yi don su toshe tabarkin Allah subhanahu wata'ala, su batar da hasken musulunci. Duk lokacin da suka shirya wani makirci don suka cewa sun kawar da wannan, Allah ya tafi a Allah, sai Allah ya yi abin da ya toshe wannan wutan nasu, ya zama to ya kashe ta. Sai sun kunna wutar bala'i, sai Allah ya kashe wutar. Ba don Allah yana kashe wutar bala'i da Yahudawa suke kunna ba, da hannun duniya ba a zaune lafiya. Amma sai a shirya, su shirya wannan, su shirya wancan, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe wannan wutar. Musulmai suna kwanci suna bacci ba su sani ba, Allah ya gama musu aiki. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ke gudanar da abubuwa. Atfa'aha Allah. Bayan wannan abubuwan da suke shirya wannan makirce-makircen, kar a zauna lafiya a tunaninsu. Wa yas'aluna fil ardi fasada, kuma sai su rika kutsawa a cikin ƙasa, fasadan suna yaɗa ɓarna. Da gaskiya abu da malamai suka faɗa, malaman tafsiri ka duba ayan, daga cikin abubuwan da suke akwai yaɗa zubar da jini a tsakanin al'umma, yaɗa kisa da kashe-kashe a tsakanin al'umma. Duka makirce-makircen Yahudu ya kan kawo irin wa'innan abubuwa. Za su yi ta shirya abubuwa har sai sun ga cewa ba ku a zaune lafiya, sun kuma kuna kashe junanku da kanku. Wannan yana daga cikin makirce-makircen Yahudawa. Wallahu la yahdi al-muslimin. Allah bai san mutane masu barna waɗanda za su zama to barna kawai suka sa a bayan ƙasa. Duk inda ake zaune lafiya sai sun zo sun bankara wannan zama lafiya ɗin, sun kawo ce-ce-ku-ce, sun kawo faɗace-faɗace da maganganu inda suke ba daidai ba, da kuma zage-zage a tsakanin juna. Daga ƙarshe sai ya fara kashe-kashe, sun tabbata sun harbuta ku, sannan sai su fita sai su bar ku, sai su je wani guri kuma inda ake zaune lafiya don ma su yi irin wannan. Tun ana zage-zage, ana hararin juna, ana faɗa da magana, sai a dawo kuma ana kashe-kashe. Dama ara tahta rimadi wa mai dinarun wa akhsha an takuna laha dhilal fa inna an-nara bil udaini tudka wa inna al-harba awwaluha kana. Mai magana ke cewa ina ganin karkashin toka da ake cewa an kashe wutan fa, ina ganin wani dan hayaki-hayaki da gaushi-gaushi yana motsawa. Sannan wa akhsha an yakuna laha dhilal, ina jin tsoron karfafa ruwa kuma ya faru akan wannan. Ku sani cewa fa innan nara bil udaini tudka, yawanci wuta bakin makamashin itatuwa biyu ake hadawa a cinna wuta. Amma hakanan kuma wa innal harba awwaluha kalam, yaki kuma farawa yake da magana. To Yahudu abin da suke fara yi kenan, a sanya magana a tsakanin mutane, shikenan sai su ma a kun ce kaza, sun ce kaza, wayannan su ce kaza, wayancan su ce kaza, da kadan kadan sai ce to, sai su ma karfafa bangare guda da suke magana, sai su ma ba su makami. Can an jima ko bayan an ba su makami sai koma gurin wayancan su ma ba su makami a boye. So ya kace sai su je su kashe kansu, shikenan sai su je su ta kashe kansu, shikenan sai magana ta kare. Yahudu kuma ya samu cin nasara. Don haka kullum wa yas'auna fil ardi fasada, wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah bai son mutane masu barna. Bai dace ba a yi barna a bayan ƙasa. Shi yasa Allah yake fice ke cewa zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Saboda haka kullum barna tana faruwa ne sakamakon ayyukan mutane. Allah ya kiyaye. Na'am.
وكثير منهم ساء ما يعملون.
Allah ce walau anna ahlal kitab da ace ahlul kitab yahudu da nasara amanu sun yi imani imani na gaskiya wata kawo suka ji tsoron Allah suka yi taka tsantsan suka yi aiki da abin da suke fada la kaffarna 'anhum sayyi'ati Allah ce da sun yi haka da mun kankare musu zunubansu duk kurakuran da suka yi da Allah ya yafe wala adkhalnahum jannatin na'im Allah ce da kuma tabbas da mun shigar da su aljanna ta ni'ima walau annahum aqamu at-taurata Allah ce da a ce sun tsaya da at-taura sun yi aiki da ita wato suka tsaya da hukuncin fa komai akai da ita ake aiki wal injila suka tsaya da injila suke aiki da ita kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarce su wama unzila ilaihim min rabbihim da sun yi aiki da abin da Allah aka saukar gare su min rabbihim daga ubangijin su aka saukar zuwa gare su daga ubangijin su malaman tafsiri suka ce alquran shine alqurani da sun yi aiki da wannan littafai gaba daya la akalu min fawqihi da sun ci daga sama wa'ana da sama ta zubar da ruwa mai yawan zuba mai albarka wa min tahti arjulihim da sun ci daga kasan kafafuwansu shine da kasa ta tsirar da tsirrai mai albarka mai amfani mai gina jiki minhum ummatun muqtasida duk da cewa cikin su akwai mutane waɗanda suke shiryayyu shine muqtasida mutane shiryayyu masu aiki da abin da Allah ya ce sai dai wa kathirun minhum da yawa daga cikin su sa'a ma ya'malun wato abinda suke aikatawa yayin mudu wannan ayan abinda suke nufi malaman tafsiri suka ce a ahlul kitab yahudu da nasara an umarce su da tsaya da at-taura da al-injil da al-qur'ani waɗanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan to haka nan wannan jama'a din al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hafiz ibn kathir yace hadisai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da cewa idan al'umma suka lalace suka kyale al-qur'ani suka yi koyi da yahudu da nasara wajen rashin aiki da abun da aka saukar musu to al'umma za su fada cikin bimuwa za su fada cikin lalata za su shiga rayuwar da ba ta da tsari za su shiga rayuwar da ba ta da daɗi wacce take da cike da kunci da kuma rashin abunan kwanciyar hankali da kuma rashin samun nutsuwa da kuma rashin tattalin arziki mai albarka sakamakon bijirewa alqur'ani kamar yadda yahudu da nasara Allah yake faɗa musu anan sun kaucewa abinda at-taura yayi umarni da shi da abinda al-injila ta yi umarni da shi haka nan ahlul kitab na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun kaucewa abinda al-qur'ani yayi umarni da shi to shine Allah subhanahu wata'ala yake faɗi shine walau anna ahlul qura amanu Allah madaukakin sarki yace da a ce ahlul qura sune wato mutanen Makka waɗanda suka yi imani wanda aka aiko musu alqur'ani aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ahlul qura mutanen baitul maqdis sune waɗanda aka aiko musu at-taura da al-injil to Allah subhanahu wataala ce da a ce sun yi imani sun yi aiki da abin da yake ciki to da Allah subhanahu wataala ce la fatahna alaihim barakatun minas samaa ba mun bude musu albarka daban-daban daga sama wato ma'ana gangan jiki Allah yakan ciyar da shi ne da abun da yake zubowa daga sama wato na ruwa ya rayar da abun da ƙasa ta kunsa na tsirrai sannan sai a rayu da shi amma rai kuma abun da yake rayar da shi shine alqur'ani ko at-taura in yahudawa ne ko al-injil in nasarana wa ne wato in nasarawa ne rayuwar mutane su zama mutane masu ɗabi'a mai kyau masu adalci masu rashin handama masu kirki masu girmama iyaye masu yin duk abin da ya kamata wanda zai iya renar da warai ta zama irin haka shine alqur'ani littafin da Allah yake saukarwa amma dangan jikin mu ya ginu yayi kyau mu zama ana ganin sha'awa ko kuma daga an ga fiskar mutum ko ta yi kyau ko jikin sa yayi kyau wannan kuma ruwa ne idan Allah ya zubo da shi daga sama ƙasa ta sha wannan ruwan sai ta tsirar da abun da ya dace jiki ya ci ya ginu amma rai ba ruwa bane yake gina shi sannan ba ɗayan itatuwa da sauran abubuwa su suke gina rai ba ruhiya wato akwai hayatun ruhiya akwai kuma hayat wadda suke abin da menene albadaniya wadda jiki ya rayu ya ga ya ginu ya ci abinci babu yunwa tattare da shi za a iya samun mutum babu yunwa tattare da shi ya ci abinci ya ginu ya rayu amma ransa bai rayu ba idan ransa bai rayu ba sai ka ga barna kawai ke a bayan ƙasa abinda zai rayar da rai ta zama mutumiyar kirki, me ran ya zama mutumin kirki, shine Al-Qur'ani ko At-Taura ga Yahudawa ko Al-Injil ga Nasarawa, sannan Al-Qur'ani ga al'umman musulmai da duk wanda ya yi imani da musulunci daga cikin Yahudawa da Nasarawa. Idan aka kauce wa wannan, to rayuwa za ta lalace. Duk abin da ake tsammanin ya daidaita mutane, in mutane suka kauce masa, to shikenan sai a samu matsala a rayuwa. Shine Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi anan. Al-Hafiz Ibn Kathir yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Ibn Labi cewa yurfa'ul ilmi, za a ɗage ilimi, zai zama babu ilimi a doron ƙasa. Sai Ibn Labi yace ya Rasulullah, yaya za a ce za a ɗage ilimi ka faɗi haka, bayan mun karanta Al-Qur'ani, mun haddace, mun karantar da ƴaƴanmu? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wai hak, yaya haka? Ko kuma yace sakilatka ummuk, kai mahaifiyarka ta yi wabinka. Aini ana uraka, ina ganinka na ɗauke ka mutum ne min afqahin nas, wanda suke da fahimta, cikakken fahimta. Ai kai din nan kowa ma yana ganinka mutum ne wanda suke cikin fahimta, baka ji abin da Allah yake cewa ba? Walau anna ahlal kitab, walau annahum aqamut tawrata wal injila, walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Ai abin da Yahudu da Nasara ba su yi ba na tsaye hukuncin Allah da ya saukar a cikin At-Taura da Al-Injil, to wannan al'umar ma idan suka zama ba su yi ba, ba su yi aiki da Al-Qur'ani ba, to kamar an ɗage ilimi ne a tsakanin su. Ba amfani ilimi na hadda, babu aiki, babu amfani wannan. A haddace Al-Qur'ani, a haddace hadisai, mutum ya zo yana alfaharin cewa yana kawo hadisai 100, ko yana kawo hadisai 30, ko yana kawo hadisai 10, ko kuma ya haddace Al-Qur'ani gaba daya, ko ya haddace rabin Al-Qur'ani, ko saura masa kadan ya gama haddan Al-Qur'ani, amma babu aiki da Al-Qur'ani, wannan babu amfani, wannan ba ilimi bane. Ilimi shine wanda aka hada shi da aiki. Sai fa Allah subhanahu wataala da yace walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Abu na farko mai muhimmanci da yake sa a samu kwanciyar hankali da abinci wanda kowa zai ce koshi bashi da yunwa, shine in an riƙe Al-Qur'ani sau da kam. Sannan a samu tattalin arziki mai tsayewa wanda kowa ba zai zamanto yana ganin cewa abun bai ishe shi ba, sannan kuɗi ba albarka da an samu. In mutum ya canza dubu ɗaya ya rasa inda ta shiga, in an yi masa salari ya rasa inda ya shiga, daga kafin kaza kaza. Mai salari idan ya yi sati ɗaya, a sati na biyun sai ka same shi ya zama abin tausayi, ko kuma ka same shi rigar da ya sa ta bashi ce, abincin gidansa bashi ne, sauran abubuwan bashi ne, ginin gidansa bai gama biya ba, gidan da yake ciki bai gama biya ba, motar da yake ciki bai gama biya ba, takalminsa bai gama biya ba, hularsa bai gama biya ba, komai gaba ɗaya bashi. Yanzu wanda wannan ita ce rayuwarsa, in ya mutu haka kawai ba a yi tsammani ba, me kake tsammani? Wani abu ma ba a san bashi yake binsa ba, saboda tsabar bashin ya yi yawa, shi ma ya kusa manta da bashin. Duk abin da ake ganin yana walwala da shi, an ɗauka nasa ne, saboda haka sai ya mutu ya je gaban Allah, basussuka suna nan a kansa, wasu abubuwan ba a ɗauka bashi ba ne, an ɗauka nasa ne, saboda tsabar yawan dariya da yake yi, da yawan shafa mai a jikinsa da yake yi, an ɗauka nasa ne. Ina zuciyarsa ba ta iya bacci, shi yasa da an duk wanda aka kai asibiti yanzu komin gangance shekarunsa, sai ka ji likita ya ce a auna masa bifinsa tukunna kafin. A auna bifi, me kai yaro karami a auna bifinsa? A likitoci da kansu yanzu abuna hankalinsu ya ba su cewa al'amarin ya wuce saninsu, saboda haka ana samun yara da bifi. Me yasa ake samun yara da bifi? Sun tara abubuwan zuciyarsu, abubuwan da ya yi yawa, bashi ta can, bashi ta can, kuma har yanzu abin da ya sa a gaba, kuma har yanzu ya fi karfin samunsa. Wannan ba abin da ya kai mu ga wannan shine saki Al-Qur'ani mafi yawan lokaci. Saki Al-Qur'ani, saboda haka in an tsaida Al-Qur'ani za a samu tattalin arziki mai yalwa, sannan mai albarka, sannan Allah zai ciyar da mu ta inda ba ma tsammani. Allah subhanahu wataala yake cewa wa allahu taqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa, da mutane za su tsaya akan tsari farkin da Allah ya ce su bi. To da Allah ya ce mun shayar da su ruwa mai yawan zuba, me kuma yauki wanda tsere suke buƙatar irin wannan ruwan, hatta ƙasan da ba ta iya bada amfani, in irin wannan ruwan ya zubo mata, to za ta bada amfani. Duk inda aka yi shuka zai tsiro da amfani, sannan za a bada amfani, ba sai mutane sun wahala ba. In mutane suna buƙatar ruwa kuma ba sai sun yi tono mai zurfi ba, ko ina kawai za a samu ruwan sha, za a samu abinci, za a samu abin da ya kamata mutane su samu, sannan za a samu kwanciyar hankali.
ba wanda zai ji tsoron fita da daddare, ba wanda zai ji tsoron tafiya jeji, ba wanda zai ji tsoron tuka motarsa shi ɗaya da sassafe ko da daddare ko da yamma ya shiga kowane jeji titi yana tafiya, saboda kowa ba yi da tashin hankali. Zamanin Umar bin Abdulaziz rahimahullahu ta'ala ya kaka samu, Umar bin Abdulaziz yana daga cikin waɗanda suka yi adalci a doron ƙasa duk cikin tabi'ai, ba don shi ba sahabi ba ne, shi ne kawai abin da ya rage shi, shi ba sahabi manzon Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam, shi tabi'i ne, amma Allah ya sa shi ya yi adalci, mulkinsa shekara biyu ne kawai, amma sai da adalci ya cika doron ƙasa. Ya zamanto baitul mali ana neman wanda zai karɓi dukiya ma ana rasawa, a zo da an ji labarin wani zai yi aure, sai a ce gwamnati ta ɗau nauyin sadaki da kayan auren da gidan zamanka da inda za ka yi da jari kuma da za a baka. Yanzu da haka ne dole sai kallon mu dinnan da duba ku sai a wannan ba, saboda haka amma sai ga mutum daga turo ma takarda in an yi mafarki da rana ya lamarin azumin mutum, daga ce maka in ana waya abin da ya ibene ne ya shiga kan cikin ne, ko kuma ya ce maka a duk wannan don ba samu zamani Umar dan Abdulaziz bane rahimahullahu ta'ala. An zo a wani zamani sai ka ce kayi wannan kayi wancan kayi wancan, sai ga gaba ɗaya kowa ya kasa yin aure a cikin wanda suke ake tsammanin su yi aure. Saboda haka a zamanin Umar bin Abdulaziz adalci ya walwala a bayan ƙasa ko ta ina, shi yasa ma ake ce masa a Umar bin Abdulaziz wato kai ka ce yana daga cikin khulafa'ur rashidi, saboda irin adalci da ya cika a bayan ƙasa. Kai saboda adalcin Umar bin Abdulaziz sai ya zamanto kura tana wulgawa da akuya a jeji ba ta cinta, kura ba ta ɗaukan akuya, ga ta nan kuma a jeji ba za ta ci ba, saboda me? Shugaba ya yi adalci, talakawa sun yi biyayya, an riƙe littafin Allah, to shikenan kawai duk abin da kuke tsoronsa sai Allah ya isa muku daga shi. Don haka kura za ta wuce ba ta ci akuya ba, shikenan babu wanda zai ɗau dukiyar wani, wani ya yi sata a babu a zamanin Umar bin Abdulaziz babu. Shi yasa Balarabin ƙauye ya fita jeji ran da Umar bin Abdulaziz ya rasu, labari bai kai ƙauye ba har sai da aka yi kwana biyu. Balarabin ƙauye yana kiwo sai ya ga kura ta zari ɗan akuya a cikin dabbobinsa, tana zara sai ta subhanallahi, Umar bin Abdulaziz ya sauka mulki. Abin da ya faɗa kenan, yana jeji ba bai san labarin ba, ashe Umar bin Abdulaziz ya rasu kwana na biyu da rasuwarsa, baya kan mulki, amma da ya ga kawai kura ta gari ɗan akuyansa sai ce Umar bin Abdulaziz ya sauka mulki. Sai ya shigo gari, yana shigowa gari ta kai sai ji labari ana cewa Umar bin Abdulaziz ya rasu shekaran jiya, ya ce haba ba banza ba, kura ta ɗau akuyana. Ka duba tsabar adalci da ta kankancewa. To shi yasa in an yi adalci, walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, wallahi da an samu nutsuwa, ba wanda zai mari wani, ba wanda zai zagi wani, ba wanda zai ha'inci wa wani. Ubangida ko ka je shago ko baka je shago ba, za a yi ciniki a kawo ma kudinka har gida, ko a kai a boye a inda kake cewa a boye, ko a kai inda kake so a kai, haka za a kai su lissafin daidai, haka za a kai, saboda adalci ya cika ƙasa. Kayi wa yaran adalci, baka cuce su ba, su ma za su maka adalci. Allah ne zai jefa wannan a cikin zukatan mutane, saboda mai saboda ayyukan alqur'ani. Amma in an saki alqur'ani, to in baka je shagonka na rana ɗaya ba, sai an yi asaran kwana uku, kowa yana tsoron kowa. Su yaran in suka ji da lokacin zuwanka ya yi, gaba ɗaya hankalinsu a tashe. Kai kuma in kana gida lokacin fitanka bai yi ba, hankalinka a tashe yana shago. Idan ka ba mutum mota ya je ya haya ya kawo kuɗi ya ɗaunasa, hankalinka a tashe, saboda kai kawai baka nutsuwa. Sai za ka ga mutum ya ini ya kwana cikin dare, yana waya da mai direban motarsa trailer, tana can yana hanyar Kano. Kuna ina yanzu? Ce muna hanyar Kano. Kuna hanyar Kano? Eh, sai buga wani. A ina a daidai ina kuke? Muna Hudin ne. Sai buga wani Aminu Saudi. Dala ka duba bakin hanya, motocin nan suna nan. Saboda gaba ɗaya bai nutsuwa. Shi kuma direban sai buga wani Aminu sa, yanzu kuma shi kuma a mun dauko wani kaya ne, amma ba ma so boss ya sani. Saboda haka idan aka abu nan za a soke shi abu nan, ku sa shi daga gaba gaba. In kun zo loading kayan, ku sa shi daga gaba gaba. Kowa yana tsoron kowa, kuma kowa mahaicin kowa. Saboda mai an saki alqur'ani, kowa ya saki littafin Allah, sai wanda Allah ya kiyaye. to shine Allah subhanahu wataala yake ga mana walau anna ahlal kitabi amanu wattaqu lakaffarna anhum sayiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im babban sakamako kenan a rayuwar duniya kuma walau annahum aqamu tawrata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim shi yasa ko ina aka je inda aka saki littafin Allah to sai an samu barazana a cikin rayuwa mutum yana kwance amma bai da kwanciyar hankali bai da nutsuwa amma lokacin da adalci yayyawa a bayan kasa to zaka iya samu abubuwa ga sunan a waje amma ba mai dauka saboda kowa littafin Allah ya masa da baibayi cewa yaushe zai dawo abun wani ba zai dawo abun wani ba yaushe zai taba dukiyar wani ba zai baya sha'awarta yaushe zai taba jinin wani baya sha'awan haka yaushe zai zubar da mutuncin wani baya sha'awan haka yaushe zai zo don kawai siyasa yazo yana zagin wasu dattijai a gari ba zai haka ba yaushe zai je ya shakwaya ko ya sha abin da zai tafiyar masa da hankali kuma yana cewa sai wane kawai sai ka shakwaya ba za ka ce sai kai ba kuma ka san kai ma ba za ka zama sai kai ba sai in ka daina shan kwaya to sai ka bar kwaya ka ce sai kai ka kira sunanka mana amma ya ka ce sai wane ko bayan sai wane ka shakwaya ka tafiyar da hankalinka sai wane shi kuma wane yana son ya raba muku abubuwan da bai dace ba ku dau makami kuna cewa sai wane ya kamata matasa su gane wannan wallahi an mai da su wasu mutane wanda ba su da amfani ku zama masu amfani Allah ya san kuna da amfani ya za ku ce sai wane kuna nilo a mota ka sake mota ka rataye kafafuwanka ta sama kanka ta kasa kana cewa sai wane shi kuma yana tun a gida dan sa ko bai zo ya haka ba kuma da zaran ya samu mulki first lady ba ke bace ke yar musulmai wanda aka kira ki kina yawo kin bar kayinki a waje gashinki a waje kina kururuwa kin sha wani abu idanki yayi ja sifarki na matuntaka ya fita daga jikinki kina cewa sai wane amma ba ke ta first lady ba da ya ci ba ke wace first lady wace ce first lady me yasa ba za ki ce sai ke ba ko kuma sai danki ko sai mijinki ko sai babanki in dan babanki kike ba wanda zai zarge ki duk da cewa ko babanki ne ba a yadda ki shakwaya ba amma dai ki fito kina cewa sai babanki cikin hijabinki ba wanda zai zarge ki ko ba haka ba saboda haka idan aka ce sai wani kawai ki ce sai wani ki zo kina ta abubuwa kin mai da kanki wata iri ko kai matashi da karfinka da basiranka wanda zaka je ka karanta abunda wasu ma basu karanta ba a duk garin gaba daya ka zo ka zauna kana dawowa ka ji ana cewa wane fa sai wane ne zai wannan aikin haka nan a gurin ana cewa sai wane ne zai wannan aikin me yasa ya karanto kaza ya karanto kaza kuma ga ladabi yana da tarbiya kuma taba jinsa ya zagi dattijai ba yana girmama dattijai bai taba wucewa da dattijai abokan babansa ba face ya gaishe su amma ina sai kawai gari ka dauko adda kana barazana wa dattijai kana barazana wa yayinka kana barazana wa abunan dinka wani kuma yace a zo a baka 500 a baka kwaya a baka wasu abubuwa ka sha don wai ka zama haka yayi amfani da kai yayan ku suna kallon ka a TV suna daki a gidan babansu gidan sama suna kwance babansu yana cikin jibbaka yana can watakila ma yayi tafiya yana Abuja yana bugo waya yaya ki a matasa suna nan suna aiki ƴaƴansa kuma suna gidan sama suna kallon ku a TV kuna yi wa baban su aiki ana gama sai a manta da ku kun gama aiki kenan shikenan kun zama a abunan kwandon shara sai a zubar da ku a gefe ba ruwan kowa da ku a zo a yi ta dama mulki ƴaƴansa da matansa su za su ci wannan mulkin in suna tafiya duniya tana wulgawa ƴaƴansa sun zama ƴaƴan kwai ƴaƴan ido su ne kawai ake ji a gari ku kuma ina kuke ƴaƴan talakawa an yi amfani da ku kun sari junanku kun zubar da mutuncin junanku kun ci mutuncin dattijan anguwanku abokanan iyayenku kun ci mutuncinsu sannan ba albarka a gurin Allah babu albarka a duniya domin an watsar da ku an manta da ku ba da ku za a dama ba ku ji tsoron Allah ku ci da wannan a daina amfani da matasa kar ku yarda a yi amfani da ku kar ku yarda ku gane wannan muna fitar da wannan sako ga duk wani matashi dan uwan ya ji wannan labari mu ba mutanen banza bane matasa mu ba makaskanta bane matasa kai in al'umma ba ta da matasa ta lalace saboda haka yayi wani zai amfani da ku ya watsar da mutuncin ku bayan Allah ya muku basira ku yi karatu mana ku haddace alqurani ku ga daraja ku haddace alqurani ku ga daukaka duniya da lahira sai kawai wani yanzu yana baku kwayoyi yana baku wasu abubuwa ana baku 500 ana baku 2000 yanzu matashi har mutuncinsa ya kai a ce an saya 100,000 matashi mutuncinsa ya kai a bashi fili a bayan gari a ce an ba su fili saboda sun yi mana aiki aikin gore ne aiki aikin sabawa Allah saboda ku ji tsoron Allah ku dawo ga tafarki mai kyau kudin ku ne zannoni, ku ne shugabannin kasa, ku ne sanatoci, ku ne duk wani abin da ake yin ataka, in kun zama matasan kirki wallahi ku ne wa'innan. Ku ne ma in an bawa za a ga abubuwa yana gudana yadda ya kamata, ana jin tsoron baku ne. Saboda me? Saboda za ku yi aiki na kwarai, sai wasu mutane su zo su yi amfani da ku, su zubar da mutuncinku, saboda suna ingiza ku da wasu abubuwa wanda ba su dace ba. Don haka bai kamata ku yi haka ba, bai kamata ku yarda da wannan ba. Ku riƙe Alƙur'ani, ku riƙe addinin musulunci, ku zama mutanen kwarai. Allah ya ji tausayinku a duniya, ya rufa muku asiri a duniya. Duk waɗannan gidaje fararen da ake ginawa, in kun zama masu mutunci wallahi za ku iya gina su insha Allah ta'ala da izinin Allah. Yaushe kuma za ku zubar da mutuncinku? Wasu su yi amfani da ku, ku daina karatu. Ana ganinku ba ku iya Turanci ba, ba ku iya Larabci ba, ba ku iya waye kaza ba, kawai shikenan kuna zaune a gefe, ba ku sa riga mai kyau. Da wannan wanda kuka yi wa aikin, in ya zanku da riga mai kyau wallahi baya so. Amma yana son ƴaƴansa su sa riga mai kyau. In za a ɗinka wa ƴaƴansa kaya, sai an je an dubo jezinori manya-manya wanda suna tafiya a ƙanshinsu har su mutu baya ƙarewa. Shi za a ɗinka wa ƴaƴansu su zo su sa. Ko kuma kuna nan kuna yawo a cikin wani irin yanayi, kun zama wasu irin mutane, kuna bin wasu kuma daban masu tausayinku, su ne za su iya taimakonku wataƙila. Wa'incan kuma sun gama musu aiki, shikenan sun tafi. Sun lalata ku, kun biya musu bukata, sun yi da mulki, ko kuma kuna nan kuna gefe. Kar ku yi haka. Ku ji tsoron Allah, ku tuna za ku tsaya a gaban Allah. Allah zai tambaye ku, zai muku hisabi a kan cin mutuncin mutane. Kar a yi haka. In za a yi siyasa ma, a yi ta mai tsafta, a yi ta wadda ba za ku ta yi fushin Allah ba. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala, wannan shi ne saƙonmu ga ‘yan uwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Allah ta minhum ummatun muqtasida, daga cikin su ahlul kitab akwai al'umma muqtasida wadanda suke masu imani, masu kokari, masu bin abinda Allah ya tsara. Mutawassita wato al'umma wanda suke mansufuna bil wasatiyya, su ne ummatun muqtasida. Wa kathirun minhum sa'a ma ya'malu, amma da yawa daga cikinsu sa'a ma ya'malu, abinda suke aikatawa ya yi muni tirbish, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka bai kamata mu yi aiki irin nasu ba, bai kamata mu bibiye su, mu kwaikwaye su a irin wannan aikin da Allah yake cewa tirbi abinda suka aikata ba. Allah ya sa mu dace. Na'am.
Ya ayyuhar rasulu ballir ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama بلغت رسالته والله يعلمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
الله يا أيها الرسول يا كيوانا منزول kina da girmamawa daga Allah subhanahu wa ta'ala min fawqi sab'i samawat. Ya ayyuhar rasul, ya kai wannan manzo, balligh ma unzila ilayka, isar da abinda aka saukar gare ka, isar musu. Min rabbika, daga ubangijinka, isar da abinda aka saukar maka daga ubangijinka shine alqur'ani. Wa in lam taf'al, in fa baka yi haka ba, fama ballaghta risalatahu, baka isar da sabon Allah ba. Abinda malamai suka ce yasa aka saukar da dalilin cewa wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata, shine yahudu da nasara suka hada kai, suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sashin mushrikai, suka ce yanzu abin da muke so da kai shine ka isar da sakon Allah kaza da kaza da kaza, amma abu kaza yana tayar mana da hankali, muna so kai shiru akan sa a kyale wannan duk abin da za a yi a wannan maganan kaza kan abatta. Za mu kasance tare da kai, za mu goyi bayanka, za mu zamanto masu baka goyon baya, za mu tafi tare da kai duk lokacin da kake bukata mu ka kira mu kawai, amma a rage akan maganan kaza kaza kar a fada. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma kwadayinsa shine mutane wasu yi imani, shi yana ga in suka dandani imani to ba za su iya gujewa ba. Ai shi yasa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa ya yadda da kafirai. Allah subhanahu wa ta'ala yace walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Sauraka dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkata da suka ce ka zo mu bauta wa gumaka mu rana daya, sannan mu koma ko mu bauta wa Allah rana daya. Sannan kuma sun yi yadda wai shi tunaninsa shine duk wanda ya dandana bautar Allah na rana daya to daga ranar yayi ban kwana da abin da yake bauta kuma bayan Allah, to shine wai sai yake ganin bari ya bi su idan suka yi diska abin nan to shike nan randa suka zo bautar Allah ba su sake koma bautar gunki ba so da zuciyarsa irin tasa ta laushi da yadda yake son Allah da yadda ya san Allah ina mutane ba san Allah ba ai wani sai ka nan sai kun zo kun lallabe shi a cikin masallaci zai cuce ka wani shi baya saka waya sai a masallaci wani sai ba zai dauka kalma ba sai a masallaci saboda haka irin wayna uwa kowa da inda ya saba tunanin inda zai iya yaudaran abu nan wani da ya ce yaudari mutum idan ya ga alaman kana da kusantuwa ga masu alaka da masallaci da ko zuwa sha'alin ko sauransu in sai ma sallama in ya ma sallama da ya zo dama bayanin da zai fara ma tukuna na harkan addini ne da tausayawa talakawa da sauransu sai ya shigo da gidi kuma haka to haka kowa da irin dabarbarun da yake yi abu nan to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko zuciyarsa tsarkakekiya ce kuma ya san Allah ya san girman Allah kuma bai taba jin inda yake samun nutsuwa ba sai lokacin da yake bautawa Allah kuma duk wani mai imani ya fi jin nutsuwa in yana bautar Allah duk lokacin da ka bautawa Allah kai raka'a biyu fi sabilillah to sai ka ji kana jin dadi ina koyi dan imani a cikin zuciya balle masu imani kuma su to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake son mutane su zo yake karkata zuwa gare su to shine wai imani yake cewa a rufe wasu abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga to kawai to ko za a rufa din ne ai in suka ga imani cikin za a sai Allah ya sauko da sai Allah ya kuma malaika jibril bayan Allah ya ce masa ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayk su ko sai suka zo da suka faɗi wannan sai Allah ya kuma malaika jibril sai kai ko ma kai tarbiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ha yanzu sai Allah ya ce masa wa in lam taf'al in ka rage wani abu fa ma ballagta risalatahu to duk sakon ma daga farko har karshe baka yi ba sai Allah ya ce masa fasda bima tuqa age kawai iya abin da aka bar aka umarce ka da shi in dai ka san abu dole ka bayyana amma bayyanawa ta hanyar hikima ta hanyar da ya dace da usulumi mai kyau kamar yadda Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce bashiru wa la tunaffiru yassiru wa la tu'assiru malamai da suna sharhin wannan hadisi suka ce me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bashiru ai da ya isa amma me yasa ya ce wala tunaffiru ya fadi kishiyar kar ayi ya ce yassiru me yasa bai tsaya a iya nan ba sai ya ce wala tu'assiru ai duk wanda kace masa yassiru to mutanen sun gane cewa a sauƙaƙa ne ko baka ce wala tu'assiru ba duk wanda ya sauƙaƙa yayi kishiyar rashin kuntata ko ba haka ba to amma me yasa albalaga annabawiyya inji malamai suka ce me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bashiru bai tsaya iya namu sai ce wala tu'assiru yace yassiru bashiru wala tunaffiru yace yassiru yace wala tu'assiru me yasa shine malamai suka ce hadha min balagatin nabawiyya wa min fasahatin nabawiyya haythu amara bid-didd thumma naha 'ani bid-didd al-akhar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da kishiyan wancan abun da ba a so a aikata a lokaci guda bai tsaya a iyanan da shiru ba ayi amfani da mafhumin muwafaqa ba ko kuma da al-mantuq ba a'a sai amfani da nassi shi ma can wala tu'assiru ma'ana komin wautar mutum in an ce maka bashir bi ma'ana wala tunaffir ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko da ka bai hana wannan da ya umarni da wannan sai ya hana kishiyarsa ko bai bar a gano kishiyar kar ayi ba a'a sai bai faɗa zahiri saboda mai fusaha ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mai to da al'ummar da yake kira akwai wanda ya fahimci larabci akwai wanda yayi karatu akwai wanda bai yi karatu ba akwai mai magana akwai wanda ya san fahimtar magana akwai wanda yana da dolanci akwai wanda yana da kaifin basira akwai wanda yana da saukin basira duka kowa ya fahimta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaytara min al hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idha rajatu yace tilka 'asharatun kamila saboda me saboda kar mutun yace ai Allah subhanahu wataala ce wai ku yi azumi uku a hajji to in kun yi uku a hajji to ba sai kun yi bakwai a gida ba ko dai ku yi uku a hajji ne ko kuma ku yi bakwai in kun dawo gida Allah yana so ya nuna ma cewa kai uku a hajji bayan kai uku a hajji kuma sannan in ka dawo gida kai bakwai shi zai ce ma tilka 'asharatun kamila in kai bakwai a gida kawai baka yi uku a can ba ta ina 'asharatun kamila za su fito to dole sai an hada da ukun can da bakwai din nan shine tilka 'asharatun kamila saboda sai Allah ya bayyana maka wannan shi yasa wani gurin sai in an kawo wani abu mai rudarwa sai a fade shi da a fadi kishiyarsa don me don komin wautan mutum ya gane abin da ake nufi komin rashin iya lissafin ka tunda aka ce tilka aisha sun kame ya to an gama ma lissafin ba lissafi ake so kai ba yanzu aiki kake so kai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhar rasul ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kai wannan manzo balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata don karka boye komai in tsoro kake ji wallahi ya'tibuka minan nar Allah shi zai kare ka daga mutane ba wanda zai iya ma illa ba za ka mutu ba sai ajalin ka ba wanda zai iya ma illa sai lokacin sai abinda Allah ya so ya same ka wasu malamai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam akan tsare shi a gidansa ayi gadin gidansa daga lokacin da Allah yake wallahu ya'tibuka minan nar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito kofar gida yace ayyuhan nas insarifu kowa ya tafi gidansa Allah zai kare ni daga kowane irin sharri wallahu ya'tibuka minan nas annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tafi ko ina shi kadai ba wani abu da yake damu Allah yana bashi kariya shi yasa in malayu in sahabbansa suna tafiya a bayansa in yana gaba sahabbansa da ga bayansa yace a daruni ya zahari lil malaika kubar bayana malaiku ne suke tafiya a bayana sai yana jeruwa da sahabbai da sahabbai jeruwa yake yana tafiya tare da su yace malaiku suna bin mu a baya don haka malaiku ne a bayana kubar mu bayana sai yazo sai jeru da sahabbansa sai suna tafiya don haka wallahu ya'tumuka minan nar inna allaha la yahdi alqawmal kafirin lalle Allah bai shirye da mutane kafirai zuwa ga tafiya aljanna in dai ba su tuba suka koma ga Allah a wannan hali na kafirci Allah ya kiyaye mu na'am
يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما طغيانا وكفرا ما تحت على القوم الكافرين
مغانا تيوى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك تيوى سكي قالي تاويلي في عليين ونن تيوى في عليين أتى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ya ambata dewa daga cikin malamai sun ambata cewa babu inganci ko kadan cikin wannan magana ne saboda haka wannan wata shubha ce cewa ana maganan annabi sallallahu alaihi wasallam ko maganan khalifanci khalifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa immediate khalifa shine Ali ibn Abi Talib shine gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya kaddara haka har an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi to da wani bai zama khalifa ba sai Ali ibn Abi Talib idan ko wani zai iya zama khalifa ba Ali ibn Abi Talib ba to sai a ce yanzu Allah ya gagara ne yayi nufin wani ya zama sannan sai wani ya zama wancan yafi karfin Allah kenan to da kin Allah bai yi wannan Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin cewa wani zai zama kaza bayan ka sannan kuma a samu wannan din bai zama ba mu ba imani da alqurani bai tabbatar da wannan mun yi imani duk abin da Allah ya ce zai yi duk abin da Allah ya ce shi za a yi dole shi za a yi ko mutane suna so ko ba sa so duk duniya in sun hadu don su kauda abin da Allah yake nufi ba sai ta su kawar ba sai Allah ya zartar da abin da yake so to saboda haka wannan shubha ce idan aka duba sai sa duk lokacin da mutum zai fassara ayatul Qur'ani ya duba magabata me suka fassara wanda duniya ta yarda da cewa su masana alqur'ani me suka fassara da shi ga tafsirai nan da yawa zaka ta bin su daga ba tawili suna fassara alqur'ani wani sai idan suna fassara abubuwa zaka yi mamaki kana karanta tafsirin masu tafsiri magabata zaka yi mamaki sai ko dinka ce rahimahumullah Allah ya gafarta musu sun yi kokari sun yi wa alqur'ani aiki sai sun yi alwala wani sai sai sun yi nafila sannan su kama rubuta alqur'ani suna fassara shi sannan suna tisgo maganganun magabata at-tafsir bil ma'ruf saboda kai wannan shubuhi wajibi ne mutane su rinka kula da su a duk lokacin da aka jefo su su gore cewa kai menene masana tafsiri suka ce wajen fassara kaza idan aka ce wane ne yace to shi ko meye matsayin sa a gurin masu tafsirin duniya tun da san zuwa yaushe yaushe tukun ne rayu a ina ya rayu sai a duba wannan karni a wannan karni zuwa masu tafsiri a duniya sai a duba me suka ce akan wannan mutumin duyan ci wannan sune abubuwan da ake dubawa ake tace mummuna daga kyakkyawa Allah ya ce Allah ce kulli ya ahlul kitab kace ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ahlul kitab ya kuma abuta littafi yahudu da nasara kaga ya musu lastum ala shay ku ba komai bane ba fa kan komai daidai wanda Allah yake so hatta tuqimu tawrata wal injila har sai lokacin da kuka tsaya da at-taura kuka yi hukunci da ita wal injila kuka yi hukunci da al-injil wama unzila ilaykum min rabbikum kuka yi hukunci da abinda Allah ya saukar daga zuwa gare ku min rabbikum daga ubangijin ku shine al-qur'ani duk lokacin da kuka yi hukunci da al-qur'ani ba kuna cikin gajiya kuna cikin kaskanci kuna cikin wato iwa shi yasa kullum addu'a mu Allah ya sa gwamnonin mu su gane wannan al'amari su gane irin daukakan da yake cikin zartar da hukunci da alqur'ani Allah ya sa su zartar da hukunci da alqur'ani su tabbatar da cewa lalle dukkan musulmi in za a yi masa shari'a da alqur'ani za a yi shari'a mu dukkan kirista in za a masa shari'a a yi masa shari'a da bible ne a zartar da hukunci da abin da Allah ya saukar dullan da shugabanni suka gane wannan to an samu hanyar tsira insha Allah ta'ala ranin ne zamu samu kwanciyar hankali a doron kasa zamu samu kwanciyar hankali a kasar mu zamu samu nutsuwa ba zamu rinka jin abubuwan makarar da hankali ba ba zamu samu fargaba ba duk wa'annan abubuwan sai Allah ya magance su sai zaman to kowa ya samu nutsuwa saboda mun so Allah sai Allah ya so mu amma idan muka dubirewa Allah sai Allah ya kyale mu ya gani ya zamu yi da wasu abu wani sai wata irin fitina da Allah zai jefo tsakanin mutane yakan jefo ta ne saboda sun bijire masa ayi sama ayi kasa a jefa a dawo kowa yana zargin kowa ku zargi shugaba shugaba ya zarge ku ku ce shi ne ya ce ku ne an kasa gane wanne ne who is who kenan wanne ne kawai gaba ɗaya wanne ne ba wanne ba ya ce ku ne kun ce shi ne kun sun ce ku ne kun ce su ne su dawo daga majalisa suka ce kuma ku zo ku ka ku zo da kuna zargin su suna zargin ku sun gaji da ku kun gaji da su su sauka su ma sun ce a canja musu talakawa saboda haka azai duk wannan imuwar da ta same mu an saki hanyar Allah ne a koma ga hanyar Allah kwana uku kawai sati a bada sati a gwada na wata daya ayi hukunci da alqur'ani na wata daya wallahi in ba ai ba a kore ni ka gombe in an yi aiki da alqur'ani na wata daya in duk abubuwan da suke faru wannan wallahi ba su daina ba insha Allah ta'ala ni ka ma fi da ni a gombe ba kai ni duk inda ake so saboda haka a gwada wata daya ayi hukunci da alqur'ani a gani wallahi sai an duk kudin na Allah da suka fara da izinin Allah sai Allah ya kaure su amma in ko bai ba to kun ga kenan na tsira insha Allah Allah ya ganar da mu kul ya ahlul kitabi kace ya ku ahlul kitab nastum ala shay'in san fa baku kama fa mafita ba hatta tuqimu tawrata sai kun tsaya da at-taura kun tsaya da hukuncin da yake cikin ta wal injil kun tsaya da al-injila kun tsaya da hukuncin da yake cikin ta wama unzila ilaykum min rabbikum da abinda aka saukar da zuwa gare ku daga ubangijin ku shine al-qur'ani Allah ce wala yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra wallahi tabbas inji Allah subhanahu wa ta'ala zai karawa dinuwa daga cikin su wanda suke son barnan nan ahlul kitab yahudu da nasara da wanda suka koyi irin kokorin ayatu duk gaba ɗaya duk lokacin da aka karanta alqur'ani ba abin da yake kara musu illa tsohuyana ƙetar iyaka da dagawa wa kufran da kafirci bidiyewar rokokin Allah da bidiyewar ayoyin Allah Allah ta fara ta asada bakin ciki game da abin da kafirai suke aikatawa kar ka tsaya ka cutar da kanka ta hanyar bakin ciki ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka isar da sako kawai shiriya tana hannun Allah saboda ka gaya wa mutane gaskiya shine kawai ke kan wanda suka sani sannan shiryar da mutane yana hannun Allah in Allah ya ga dama sai shiryar da kowa da kowa Allah shiryar da mu Allah tabbatar da mu akan shiriya ta okay oh afwan time yayi insha Allah ta'ala in Allah kai mu gobe muna raye zamu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu wallahu ta'ala ala aina wanta su gaba da na cikin litafi a cikin mota amma okay
moye kamar da ka saba amma waɗanda sai su mana hakuri musamman tambayoyin da suka saurari jiya an manta su sai Allah ya kama gurin insha Allah akwai masu abin nan wani ba Allah ya rubuto ya ce inni uhibbuka fillah ya ce don Allah malam a jawo hankalin masu sai da man fetur a bakin hanya wanda yake ta yan black market kenan yanzu algusi ya yawaita a tsakanin su har suka sanya wa man fetur ruwa a ciki babbar ilama ita ce tana haifar da matsaloli ga generatoci ko mashina ko abin da ya kama da haka sannan akwai wasu batabawar Allah wajen mata cewa yana da kyau a ja hankalin iyaye mata da suke zuwa da yara ƙanana wai suna hana su wanda ba su da wayo sosai suna hana su jin tafsir
bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wanda suke sai da mai kowa akwai bukatun ya ji tsoron Allah a zamanto ya gyara man sai zama yadda ya so shi mai ne dan tsakar ya gauraya da wani abu wannan gaurayawa da wani abu yana daga cikin aiki na shedan wanda dalilin haka aka halakar da al'umma annabi Shu'aib suna tauye mudu suna gauraya ƙarya da gaskiya su gauraya mummuna cikin kyakkyawa gauraya mummuna cikin kyakkyawa wannan ba karamin hatsari bane shigar da ruwa cikin mai yana daga cikin abubuwa ko a zuba ruwa a cikin nono ko wani abu da duk wani harka nau'o'i na kasuwanci da yawa akan samu mutane su kan yi irin wannan abubuwa ne a gauraya mummuna cikin kyakkyawa ai masa ciniki irin harkar kyakkyawa ko kuma mutun ya ƙara yawan mai din da madadin cewa wato ya ƙara shi da ruwa saboda ruwa shi abu ne mai arha wannan duka ko da ma a ce ababen hawa din ba za su lalace ba bai dace wa musulmin ƙware yayi wannan saboda ka ji tsoron Allah a daina irin wannan abubuwa ayi abun da yake shine daidai domin ana sayan fishin Allah ne da irin wannan ayyuka ne mutun sai kaga yana ta fama da jarin sa bai san lokacin da Allah zai jarrabe shi ba sai ya ta kasuwancin kaman yana ga yana samu yana samu sai wani lokaci da Allah ya masa talala ya kai wata gaba ta yadda karfinsa ya kare sannan an je wani irin yanayi kuma sai Allah ya kawo jarrabawa Allah ya kiyaye sai ga mutum gaba daya a wannan lokacin ya rena kansa duk abin da yayi a baya babu ma kudin babu alaman su kuma sannan gashi nan rayuwar kuma tana nan saboda haka irin wannan abubuwa ya kamata a ji tsoron Allah a daina yin irin wannan abubuwa da basu dace ba amma maganan mata masu zuwa da kananan yara su kananan yara wani sai akan zo da su ne don wato tarbiyantar da su girmama sha'irullah wato a rinka zuwa da su irin wa'innan gurin akwai alaman alkhairi wato a zo da su sai dai idan mutun ya zo da su to ya kamata in yaga za su yi wani abun da ba daidai ba to yayi kokarin jawo su a jikinsu suna kusa da shi yana kuma hana su abun da ba daidai ba inda yana yawan tsawata musu to zaka ga sun nitsu sun zauna a guri daya ya nuna musu cewa ba ku ji ana maganan Allah ba Allah subhanahu wataala nan masallaci ne ba gurin wasa bane Allah in an masa wasa a dakin sa zai hana ki ayyaba ko zai hana ka ayyaba zaka yi ta neman ayyaba baka samu ba kun san su ba wai maganan wuta zaka gaya musu ba yawa wai ba maganan Allah zai saki a wuta zaki gaya musu ba saboda haka Allah ba zai Allah zai hana shi ayyaba kuma visa da ake sayarwa mai dadi din nan da milkos duk gaba daya sai Allah ya hana shi amma idan yayi shiru to zaki iya cewa ma to kudin da Allah subhanahu wataala ya hore miki yau da kuka je masallaci kuka yi shiru ga naira 10 nan ma a je a sayo milkos saboda Allah ya hore miki yau da aka yi shiru kaga da kai shiru yau Allah ya hore mana kudin da za a sayo milkos saboda yayi shiru a masallaci to duk irin wannan abubuwa sai girmama sha'irullah saboda irin wannan hikimomi kowa da irin wanda kowa da irin sifan da wanda ake masa yau yaro karami ba a ce masa huta da aljanna ko akwai mata a gidan aljanna ina ruwan sa da mata a gidan aljanna wanda za su dafa tuwo ne ko za su goye shi ko wani abu na yan university ne ake ce musu akwai mata a gidan aljanna ko ba haka ba yan university akwai mata a gidan aljanna kaga sai su yi kaffa kaffa da matan da suke cikin university don su je su samu matan gidan aljanna ko ba haka ba wallahi ta'ala da kuma haka su kuma wa'inda suke ganin yara kanana sun dan dame su sai su yi hakuri duka yaran nasu ne in wata tazo da danta ki dauka cewa danki ne in bata ankara ba dai yana yin abun da ba daidai ba ke zaki iya hana shi ki jawo shi ki hana shi abun nan surutu da sauransu wallahi ta'ala
Allah saka da alheri sai wani ce assalamu alaikum kafin nan kafin tambaya ta gaba akwai wani bawan Allah da ya rubuto wata takarda jiya cewa a cikin gashi addu'a Allah wato an jarabe shi da ciwo na jiki to shine wannan uwa ya ya abin nan in an tashi da yana iya zuwa domin ai masa bayani wani zai taimaka masa da wani magani wanda insha Allah zai dace mai tambaya daga bai ce assalamu alaikum shin malam akwai laifi ga wanda yayi magana alhali liman yana hudu ba
eh ba a magana alhali mutum yana liman yana hudu ba idan liman yana hudu ba an shiga yanki na sallah saboda haka bai halatta ba shi sama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsawa sosai ga yin magana ko hana mai magana yayi magana ma ba a yadda a lokacin ba domin idan mutum yayi magana shikenan kawai ya tashi juma'a ta zama matsala yin magana liman yana hudu ba hatsari ne haka kuma bude mutane mutum ya rinka shigowa wai ya ga guri a gaba ya shigo daga baya yana bude tsakanin wannan da wannan sai ya je har can wannan shi ma hatsari ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wasashin malaman sun duka cewa haramun ne karara mutum ya zo sallan juma'a kuma ya haram wani zaka ga ya tashi sai ya aje hularsa a wani guri da ya aje tsawon gaba sai ya fita alhali ba ko ba mutane sun gama zuwa wani bai saki alwala sai lokacin da liman yake kan minbari za a yi huduba ana huduba sai ya ce kuma ya dawo daga alwala kuma zai koma gurin sa na da'a inda har mutum yana da uzurin saki alwala yayi zaman farko abuna yayi zama a tsawon farko idan ya tashi ya fita to fa kare ce zai dawo wannan guri domin zai yi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana inda duk ka zo kawai daga inda mutane suka fara ko suka kare to ya nan ne kawai gurin zaman ka ranar juma'a don haka ba a magana ana huduba ba a rarraba mutane kai ko da ba a fara huduba ba rarraba mutane kam annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana in ka shigo masallacin juma'a kawai ka zauna iya inda kake sannan kar ayi magana yin magana yana bata juma'a sashin malamai fuqaha sun tafi kan cewa kawai duk wanda yayi magana liman yana huduba gaba da juma'a sai ta lalace wallahu ta'ala alam saboda haka a lura da irin wayannan abubuwa
jazakumullahu khairan sai wani bawan Allah ya ce assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya Allah ya saka da alheri ina ji wannan ya ji wa'azi da falala akan qiyamul layli yace wata tambaya sai ita ce in an sha ruwa ko kuma ina sha yana shan ruwa a wata rana kenan bayan an sha ruwa to in yana so yayi sallar dare yakan sha tramol domin ya samu karfi na yin nafilfili da yawa amma kuma fa baya sa shi buguwa baya bugar da shi to me matsayin wannan nafilan
wannan baya bugar da shi Ramadan ya zo ana amfani da kowa ya amfani da hankalinsa da baiwar da Allah ya masa sannan gwargwadon niyyar da mutum yake da shi na tunanin bari ya bauta wa Allah Allah subhanahu wataala yana isan masa da lada irin wannan niyya din saboda haka wataƙila ko jikinsa yana da rauni ai ba shi ƙarfin kawai tasiri yayi kenan a jikinsa ba sai ya bugar da shi ba lokacin bugarwan yana can gaba ko ba a yi Ramadan don a sha abin da zai bugar da mutum ko ya rikita shi nan gaba a rayuwarsa ba yaushe mutum zai rinka tarawa kansa kwayoyi ba likita ne yace ka rubuta ya rubuta wa mutum bayan ya auna mutum ya gano rashin lafiyarsa ya rubuta masa magungunan da zai sha don neman taimakon samun sauki a wannan cututtukan ba kawai mutum da kansa ya dikake ya je sai wasu abubuwa kawai saboda Ramadan ya zo zai qiyamul layli annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin haka ba bai ci ice ko wani abu don ya sa shi rashin bacci ba balle ya sha wata kwaya ba sahabbai duk ba su yi haka ba magabata ba su yi haka ba karfin imanin mutum kawai yake tsaye da shi amma lokacin da ya kai makurar da ya kai dole bacci zai yi to ya kai makura kenan idan mutum zai kawai da zaran ya zauna yanzu ko ma gengedi zai ko wani abu to ya kai makura ana so kawai shikenan sai ya yanke sai ya yi bacci lokacin da yake bacci alhali zuciyarsa tana cike da tunanin ibada yake yi ladan sa yana nan Allah yana rubuta masa yana bacci saboda baccin Allah ya koro masa wannan lokacin baccin sa ma ibada ne shi yasa wani zaka ga ya je masallaci ya samu zunubi wani ya je bandaki ya samu lada ko da mai saura wani yana nan a farke yana zaune idan sa biyu ya kalli can ana rubuta masa zunubi wani yana kwanci a gida a cikin sanyi yana bacci ana rubuta masa lada to da kyawawan niyya da kuma munanan niyya saboda haka kullum niyya ne Allah ke dubawa sannan kowa ya iya abin da zai iya wus'aha gurgudan iya abin da mutum zai yi kawai da zaran bacci ya zo sai mutum ya kwanta ya yi bacci amma wani sa'i mutum ya kan yi kokari ya yarfe bacci a idonsa don ya yi jarunta a daidai irin wannan lokacin amma irin jarunta irin tasa amma an kai wani level da sam ba zai iya ba shikenan kawai fa lillahi alhamdu sai ya hakura iya abin da yayi Allah ya albarka a cikin shi shikenan kawai saboda haka bai halatta ba mutun ya rinka shan kwaya wai don ta bashi karfin jiki ya ce zai yi nafilbili a wallahu ta'ala wallahu wannan bai dace
Allah ya saka watakila bayan bacci rana ne ya dan yi awa ɗaya ko biyu ba sai ya yi abin nan Allah ya saka sai wannan ya ce malam assalamu alaikum shin wai ya halatta yin jam'i bayan jam'i na tsammanin yana nufin idan bayan limami ratibi ya yi sallah da jama'a kuma wasu zo sake yin sallah wai shin wannan ya halatta
malamai da yawa sun tafi akan karhancin haka musamman a bangaren malikiya sun ce makruhi ne in an yi sallah a masallaci musamman ma dorewa da yawan yin jam'i bayan liman ratibi ya yi sallah amma da yawa daga cikin malamai kuma sun tafi akan halalcin haka cewa ya halatta saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani ya makara bai yi sallah ba an gama sallah kenan sai ya shigo masallaci saboda haka sai kabbara ya fara sallansa shi kadai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yatasaddaqa li hadha waye zai yi wannan sadaka ya tashi ya yi sallah tare da shi sun zama jami'i shi wannan nafila wancan kuma farillarsa yake yi amma ya samu ladan jami'i kaga idan har za a hana yin jami'i a masallacin da liman ratibi yayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wani kuma ya zo yana saki sallah jami'i shi yafi bamin babu aula a ce an hana to amma sai ga shi da kansa yayi umarni to masu kokarin cewa makruhi ne suka ce wannan abun ya keɓanta ne kawai ga wancan lokacin da kuma wannan mutumin amma malamai suka ce babu wani nassi sarihi kuma babu wata karina da take nuna cewa ya keɓanta ne kawai ga wannan mutane saboda haka wannan yake nuna kofa abu ne ta kawai ya halatta in dai mutane ba su samu jami'i ba sun yi ya kokarin su suka zo ba su samu jami'i ba sannan a riga idan an gama sallah a masallaci za su iya tada sallah su yi jami'i a wannan lokaci insha Allah ta'ala ana tsammanin sun samu ladan jami'i nasu da suka yi bi iznillahi ta'ala wallahu ta'ala alam don haka ya halatta
Allah ya saka da shi sai addu'o'i amma kafin addu'o'i akwai sanarwa guda daya daga masu sai da kasance cewa akwai DVD Ramadan tafsir na wannan shekara volume 1 wato rukuni na farko wanda Sheikh Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa yake gabatarwa akwai shi a waje insha Allah sannan wannan kuma wanda yake gabatarwa nan shi ma yana nan tafe ba da nisa ba insha Allah wato kashi na farko kenan Allah ya samu dace sai masu neman addu'o'i daga malam da kuma sauran ƴan uwa sai mai neman haddace alqur'ani mai girma da kuma Allah ya buɗa masa wajen sauran ilmomi da kuma nasara a jarabawa da suke yi da kuma marasa lafiya da wanda shi malami ne wato masu FTS Federal Teachers ne teacher service ko wato wasu dai malamai ne wanda na federal government suke aiki a karkashin jiha sun ce allowance sun ya makale kusan wata shida shiru suna neman malam da 'yan uwansu ya su addu'a Allah ya fito musu da haƙƙinsu sannan masu neman aiki da kuma neman albarka a cikin aikin da kuma wanda ya ce wato yana mahaifin matarsa tana fama da rashin lafiya ciwon kafa kusan shekara hudu da kuma wanda ya ce a sanya mahaifinsa addu'a Allah ya sare masa yadda zai samu mahalli nasa wato gida kenan da kuma sauran musulmi wanda ba su da shi da masu neman aiki da wanda ya ce an kwace masa mota an sa masa maye kenan an kwace motarsa da kuma wanda yake da bukata a wajen aiki da sauransu dai
dukkan wanda suka faɗi bukatunsu Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa sanin bukatun tun kafin ma su ambata muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kowa bukatunsa marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suke da wasu bukatu da masu son cin jarrabawa Allah ya ba su nasara cikin jarrabawoyinsu masu bukatan jari Allah subhanahu wa ta'ala ya haɓakar da jarinsu musamman musulmai kwarai da wanda suka turo muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya biya musu bukatu wai kowa da kowa da irin bukatar da yake da ita Allah subhanahu wataala sai ne mai iko wajen biya mana bukatu ya Allah muna roƙonka bi asma'inka al-husna ya Allah ka ansa mana addu'o'inmu Allah ka sa muna daga cikin wanda kake zaka biya musu bukatunsu kowa da irin damuwar da yake da ita kowa da irin abun da yake so ya Allah ka biya mana bukatunmu kowa ka bashi abun da yake so ka sanya alkhairi a ciki ya Allah ka biya wa kowa bukatunsa a cikinmu ya Allah ka sanya alkhairi a cikin wannan buri ya zama alkhairi ga rayuwarsa da rayuwar al'ummarsa da addininsa
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعفنا واغفر لنا ذنوبنا واستر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين iyayenmu Allah ka gafarta musu kurakuransu ka yafe musu zunubansu ka hada mu da su a aljanna firdaus da rahamarka ya Allah ka yanta wuyayenmu da wuyayensu a cikin wannan wata mai albarka iyalanmu da wuyayenmu Allah ka sa su zama qurratu a'yun na duniya da lahira Allah ka kare mu ka kare su daga duk wani sharri ko kuma wani fitina da zamewa da kaucewa tsarin alqur'ani Allah ka tabbatar da digadigan mu bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك أنا أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.